sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu muke rine tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na Al'asiriya na yau Laraba 17 ga watan Mabari shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da su ga Sarfilu da kanun labarai.
Kamfanin harada magunguna na kasar Amurka Moderna ya fara kudin allurar rigakafin ta COVID-19 kan yara kanana. Gana wata farko tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan Afrilu. Sakataren harkokin wajen Amurka da sakataren tsaro suna kan hanyar ta zuwa Afrika ta Kudu bayan da suka gargaɗi China cewa gwamnatin Biden za ta mayar da martani ga China kan tsasawa da wuce gona da iri a yankin.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya a cikin shirin za ku ji cewa jama'an tsaron Ghana sun cafke mutane biyar da suka yi safarin yara daga ƙasar Kamaru.
Kamar matan Afirka da ake kaiwa daga Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, China, wadatar kamar muka kai in ka kai wa yau ya sace ba ku yi wa ta ci wannan gaskiya in ka kai ba haka ba.
A jihar Niger, Najeriya kuma kungiyoyin 'yan banga suna ci gaba da samun nasara a yaki da suke yi da 'yan bindiga, amma kuma sun kira ga taimakon kayan aiki.
Muna amfani da wagiloli, baka, adaka da wanda ita famfo hakan nan. Sai muna ma yi kokari da wa'annan balle an ba mata an kara mana karfin gwiwa.
A jamhuriyar Niger kuma lauyoyin da ke kare dan takarar 'yan adawa a kotu sun ce kuri'un da ya samu sun haura kashi 54 cikin 100 a maimakon kashi 50.3 da yake ikirarin ya samu a can baya. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar muku da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya ke gabatarwa da sakonni da kuka aiko mana. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar Amurka Moderna ya fara gwajin allurar rigakafin shi ta COVID-19 wadda za a yi so bi ga yara ƙanana domin sanin ko ya kamata a faɗa allurar rigakafin ga yara 'yan ƙasa da shekaru 18. Kamfanin zai allurar rigakafin ne ga yara kusan 6,750 a Amurka da Canada tsakanin masu shekaru 6 zuwa 12. Za a bada allurai ne kwanaki 28 a tsakani, don haka masu bincike za su iya lura da illa daga allurar rigakafin da ƙayyada tasirin ta ga ƙananan yara. Ana gudanar da binciken ne tare da haɗin gwiwar cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta ƙasa wadda ta taimaka wa Moderna wajen samar da allurar rigakafin. Moderna na gudanar da wani bincike na daban kan kare allurar rigakafin da tasirinta tun watan Disamba wanda ya hada da yara 3,000 tsakanin masu shekaru 12 zuwa 18. Ganawa ta farko tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan Afrilu, yayin da Biden ke karɓar bakuncin taron shugabannin duniya kan yanayi a Washington a ranar mayar da hankali kan makomar duniya. An shirya taron ne don tara shugabannin duniya da tattaunawa batun sauyin yanayi wanda Biden ya bayyana a matsayin muhimmin abu ga manufofin Amurka kan kasashen waje da tsaron ƙasa. A ranar Talata, wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya bayyana tasirin da cewa za mu haɗa kai da China idan muna da sha'awar yin hakan. Jami'an Amurka sun ce China, wacce ta fi kowace ƙasa fitar da iskar carbon a duniya, dole ne ta ƙara burinta game da rage iskar carbon. Kasar China ce ke fitar da kashi 30 cikin 100 na iska mai gurɓata muhalli a duniya, kuma ta bayyana burinta na daƙile iskar kafin shekara ta 2060. Amurka ce ta biyu a duniya tana fitar da kusan kashi 15 cikin 100 na gurɓatacciyar iska a duniya, kuma ta ba da sanarwar cimma burin daƙile gurɓatacciyar iskar ya zuwa shekarar 2050. Mahukunta a jihar Georgia ta Amurka sun kame wani mutum da yammacin jiya Talata bayan wasu hare-haren da suka yi sanadin mutuwar mutane 8, 6 daga cikinsu mata 'yan yankin Asiya ne. Harin na farko ya faru ne a wani ɗakin yi wa mutane tausa a garin Akwof, kimanin kilomita 50 arewa da Atlanta. Mahukunta a wurin sun ce wanda ya harbin ya kashe matan Asiya biyu da wani bature da baturiya, sannan kuma ya raunata wani mutum na daban. Kimanin sa'a guda bayan harin, 'yan sanda a Atlanta sun gano wasu matan Asiya guda uku da suka mutu ga alamun raunin harbin a wurin shakatawar. Daga nan suka sake samun wata mace ƴar Asiya ta mutu sakamakon harbin bindiga a wani wurin shakatawa da ke nesa kadan. Yan sanda sun ce hotunan bidiyon wuraren uku sun nuna motar wanda ake zargi ya kai harin a dukkan wuraren, kuma suna da ƙarfin gwiwa cewa mutum ɗaya ne ke da alhakin hare-haren.
To an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Rundunar 'yan sandan Ghana ta kama wasu mutane biyar da ake zargin su da safarar yara tara daga ƙasar Kamaru. Mutanen da ake zargin sun haɗa ne da maza hudu da mace guda. An riga kuma an mika su ga sashen 'yan sanda mai kula da yaƙi da safarar ɗan adam. Wani mai sharhi akan harkokin tsaro a birnin Accra kuma shugaban cibiyar Jatike Center for Human Security and Peace Building, Adib Sani, ya mana fashin baki akan yadda waɗannan mutane suka tsallaka kasashe zuwa ƙasar Ghana da ƙananan yaran.
Gaskiya abubuwa da yawa ke iya ya bari hakana zuwa. Na farko, in aka ce an kama yara a jiya Chelsea ba kamar an fifce su hannun uwayensu ba ne, mostly ana iya ana kidnapping, okay? Amma mostly ana musu karya ne, a karbe su wajen uwayensu a ce za mu kai su wani wurin jin daɗi, kuma in suka kai wajen sun samu arziki warai in suka yi wannan arziki sun iya su aiko muku kuɗi. Har ma a cikin Ghana ana iya ana yi wasu uwayensu kai yaransu su ba free don su je teku su yi fishin ko su kama kifi su yi arziki. So usually haka ake yi, ana ba su wrong information ne. Kamar matan Afirka da ake kaiwa daga Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar kenan. To za a faɗi musu kamar muka kai rayuwar ya sake ba kuɗin wasa ke da wannan gari ba. Duka kai ba haka ba ne. To usually suna mugun su haka, an suka kai immigration, an suka kai security checkpoint. Yana yi kamar yaran su ne ko yaran nan uwayensu sun jadda su wuce da su. Kuma kika duba garin da ka kira duka akwai issues wannan gari, akwai damuwa, rashin tsaro. Nigeria, Cameroon, duka mun san abin da ke faru daga wajen.
To wannan abin al'ajabin da ke faruwa shine yara guda tara ciki ma akwai mai shekaru uku, kuma waɗanda suka ɗauko yaran nan su biyar ne mace kwaya ɗaya ne. Ya za a ce mace nan take da ƴaƴa har guda tara daga 'yan shekara uku zuwa goma sha hudu. Ba ka ganin wannan akwai wani abin da ya kamata jami'an tsaro su kula da shi kafin ma har su tsallako zuwa ƙasar Ghana?
Abin da ya kamata mu gane, mutane da aikinsu ne, tsofin aikinsu ne, suna aiki da very sophisticated network of wasu da ke iya suna use influence kuma suna use kudi. For example, suka kai ne checkpoint in ƴan sanda, suna iya suna ba kudi. Ba ka ce kansu yi ce sun iya su fitin phone su make call. Suna da ƙarfi kwarai, amma mu ba mu.
Wato suna da masu goya musu baya.
Wannan dai gaskiya ne, suna da shi da kyau. So wani muna tambaya ta ya suka yi suka yi haka, ya suka yi suka yi haka, sun san abin da suke ciki ne, suna ciki ya kima ma. So kar wanda ya baka wani sha'awa. Batun human trafficking akwai damuwa kwarai, even mazaje ma masu sai kamar ni da kai ma ana yi ana traffic. A yi musu kariya a wuce da su. Shi wani lokaci CNN sun yi wani report daga Libya da ake tayar dan waye.
To ko ta wani hanya kake ganin za a iya bi a magance irin wannan abubuwa, ko kuma wani irin fasaha kake ganin idan an yi amfani da ita za a samu yadda ake so?
Akwai abin da ake ce a cikin psychology ego dialectic, wato ana yin tambayoyi ana iya a gane gaskiyar magana. Yanzu ka kai wani checkpoint an yayin musu tambayoyi ina kwastu yaran ka ya haka nan dama an raba yaran nan one on one baban ku ne ina kwa ga juna ina kwa san shi idan wannan duka na yana yi yana fitowa da gaskiya. In ka duba Mexico border between Mexico da UN ana yi ana zuwa a bar yara wajen can su samu su shiga. Customs officers in Lagos suna da wannan fahimi, amma nan gari systems ne ya ce to wani ya dai kwashi yara ba ku tambaya ina yaran da suka fito da lafiya su wuce Nigeria
A jin sani kenan shugabancin biyar Jetke Center for Human Security and Peace Building. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nasar Filu da labaran duniya kashi na biyu.
Gwamnatin mulkin sojan Myanmar da ake gani ita ce babbar rundunar da ta haddasa tashin hankali na dogon lokaci a baya kan tsirarin musulman Rohingya ta kyale jama'ar su dan tsirara a yanzu yayin da take fada da masu zanga-zanga. Amma manazarta sun ce ana sa ran gwamnatin mulkin sojan za ta ci gaba da tsohuwar murƙushewa a kan lokaci. Rundunar sojin junta ta kwace iko a wani juyin mulki na watan Fabrairu daga gwamnatin farar hula kuma ta mai da hankali kan dakatar da masu zanga-zanga maimakon 'yan Rohingya marasa rinjaye da ke zaune a wani yankin yammacin Myanmar kuma ke ci gaba da neman haƙƙinsu. Akalla masu zanga-zanga 11 a kashe a ranar Litinin da 57 a ƙarshen mako a lokacin da aka zub da jini tun bayan juyin mulkin soja a watan jiya, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a shafinta na yanar gizo. Tatmadu ba za ta canza manufofinta ba game da tsirarin Rohingya ba, in ji Tinan, malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Chulalongkorn a Bangkok. Tatmadu yana nufin sojoji a yaren Myanmar kenan. Daga ƙarshe sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Leon Austin za su je Koriya ta Kudu a yau Laraba bayan sun gargaɗi China cewa gwamnatin Biden za ta mayar da martani ga China kan tursasawa da wuce gona da iri a yankin. Blinken da Austin sun bar Tokyo da safe yau bayan sun yi tattaunawar haɗin gwiwar da takwarorin su na Japan da nufin sake tabbatar da ƙawancin yankin Trans-Pacific yayin da China ke nuna ƙarfinta da Koriya ta Arewa mai adawa. A wata sanarwar haɗin gwiwa ta bayan taro, Blinken ya yi magana game da gwamnatin Biden za ta ɗau mataki idan ya zama dole lokacin da China za ta yi amfani da ƙarfi ta tilasta da zalunci don samun hanyarta.
A gaida Sarfilu Hashim ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, al'ummar Najeriya na ci gaba da bada gudunmuwa ga kokarin da hukumomi ke yi na magance matsalolin tsaro da ta zama ƙarfin kafa a sassa da dama na ƙasar. Ganin yadda ake tunanin cewa jami'an tsaron Najeriya sun gaza wajen magance matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihohi da dama a Najeriya. Gadai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A yanzu haka dai ƙungiyoyin al'umma na ci gaba da bada gudunmuwa domin ganin an magance matsalar rashin tsaro da ta'addabi jama'a a sassa daban-daban na Najeriya. Bisa la'akari da yadda jami'an tsaron ƙasar suka kasa magance matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a wasu jihohin Najeriya. Wannan al'amari dai ya sa a nan jihar Niger ƙarawa ƙungiyar 'yan banga ƙarfi ta hanyar ƙara masu ƙwarin gwiwa domin taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da waɗannan 'yan bindiga. Alhaji Bello Baƙo shine shugaban ƙaramar hukumar Rijau wanda kuma ya dauki matakin sanya kayan 'yan bangar domin yakar waɗannan 'yan bindiga tare da shi a yankin nasa. Ya ce sun ga tasirin 'yan bindigar sosai.
Su 'yan bangar nan domin ni dai ana wa komin dare, komin ruwa, komin iska na kira su da ce ga abu ya taso, to a shirye suke.
Na ce ban ga kaman kana shiga cikin 'yan bangar nan ma ta hay patrol da kai.
Ai abin da yake ba su ƙarfin gwiwa kenan. In ba na ta hiya bane duk in za hita nikan ce ne ku hito ga abu kaza wuri kaza ku zo mu je.
Amma kai kuna tunkarar 'yan bindigan nan da kai a ciki?
In dai mun samu bayanin su mukan tunkare su, so da yawa mukan ji ai dauki ba da idan su, kuma Allah kan ba mu sa'a. Wannan nasara ya sa da mu a wuraren mu yanzu gaskiya abun ya zama tarihi.
Alhaji Musa Liman Mangoro shine sakataren kungiyar 'yan bangar a yankin Mangoro ta karamar hukumar Mariga da ta sha fama da matsalar 'yan bindigar. ya ce duk da yake suna fafatawa da waɗannan ƴan bindiga da ƴan makaman da ke hannunsu a yanzu amma idan suka samu ƙarin makamai lamarin zai fi haka
insha Allah wayan gaba muna yi da su a haka nan balle an ba mu wancan muna amfani da wagiloli baka adaka da wanda ita pump action din eh muna mai kokari da waɗannan balle an ba mu wancan an ƙara mana ƙarfin gwiwa
to bisa la'akari da irin rawar da ƴan bindigar suka taka a yaki da ƴan bindigar gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi masu godiya ta musamman.
Ku ƴan vigilante mun gode kwarai da gaske. Allah ya saka muku da hiri. Kuma ya tabbatar muku gwamnatin jihar Niger za ta yi kokarinta ta ci gaba da taimaka muku.
A sakamakon wannan ci gaba da aka samu na yaki da ƴan bindigar daga bangaren ƴan bangar dai ya sa wasu daga cikin ƴan Najeriya ganin cewa ai jami'an tsaron gwamnatin kasar sun kasa. To amma ministan ƴan sandan Najeriya Alhaji Mai Gari Dingyadi ya maida martani ga masu irin wannan tunani.
A wannan wanda ba san abin da suke yi bane. Ba wanda zai ce gwamnati ta kasa ga waɗannan matsalolin. Gwamnati na iya kokarinta saboda gwamnati na yin gurgudun halin abin da take iya yi. Kun wannan nan muna yi kun wanda kofa akan cewa lalle insha Allah sai mun yaki waɗannan mutane. Kuma sai mun samu nasara a kansu.
Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fare wada har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da sake dawowa cikin wannan shiri na Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu zanta ne da dattijuwa a Arewa, Mariya Ibrahim Baba, wacce ta yi fashin baki kan yanda wasu iyaye a Arewa suka sake har itace bushe a tankware. Hajiya Mariya ta ce gyaran tarbiyyar yara a Arewa zai iya yiwuwa in iyaye suka sake sabon lale da hana cuɗanya da miyagun iri.
An saki hanya ne, shi sa muka samu kanmu a inda muke yanzu. Shi kuma gyara inda aka yi niyya zai yiwu da wahala, amma zai yiwu. Babu ɗan da ya faɗo da rabishiya. Kowane ɗa da aka haifa ya fito ne daga tsakanin uba da uwa. To daga nan gizo ke saƙa. Duk ɗan da aka haifa kuma ɗan kirki ne. Ya dogara ga hannun suwa ya tashi uwa da uba. To uwa da uban nan dole ne kowannen su ya tsaya tsayin daka dai bisa kan tafarkin da Allah ya dora masa wajen tarbiyyar da. Shi namiji akwai bangaren da zai yi, ita mace akwai nata, na mace ya fi yawa. Tunda daga tun safe har baccin dare suna tare, indai ba ya isa zuwa makaranta ba. To shi kuma magidanci fita zai je nemo abinci ya dawo. To in ya dawo kuma maimakon ya fice tafi ya batta da ƴaƴan, ya kamata shi ma ya shigo su haɗa hannu tare. A koma tsarin koyawa yaro gaskiya, riƙon amana, rashin kwaɗayi, rashin wani buri, koyawa yaro ya koyi yin abubuwa ma da kansa. Irin su sabgogin gida, wanki, shara, guga, ban ruwa. Irin wannan aikace-aikacen duk yaron da ya tashi aka assasa shi a irin wannan, haka zai daure. Shi ma in ya girma ya tashi gidan, haka zai koyi da wani. Amma yanzu mun wayi gari, in kika je gida duk sai kiga wasu ma talaka ne fa, amma sai ta samu yar aiki ta aji a gidanta. Saboda me? Ƴaƴan da ta haifa su kwanta su huta, yar aiki ne tana daurawa nauyi. To balle kuma aka samu masu hannu da shuni, sai kiga gida da yana da ma'aikata 10, su suke komai a gidan. Ita matar uwar ɗan da uban ɗan kowa ya tafi harkokinsa. Ɗan nan wani zai masa wanka da safe, ya ce mata wanka, mai ba shi abinci daban, mai kai shi makaranta dare ba daban. In ya je makaranta ya gunye dawo, wanda zai karɓe shi har sai baccin dare ma kila uwar da uban ba su gan shi ba. Sai a kwana 7 uba bai ga ɗansa ba, bai san me yake ciki ba. Saboda haka kin ga koto yaya zai yiwu haka? Wane ne zai wa ƴaƴan tarbiya? Ku iyayen nan dai ku aka ɗorawa ku yi musu. Kuma shi an kai wato akwai wani abu da mutane ba sa ganewa. In za ka koyawa ɗa abu, ka yi da kanka. Ya gani ba shi kaman kamera yake, in dai kai abu yana kallo kana yi to shi ma zai kwaikwaye ka. To amma ka je ka nemi wuri ka zauna ka sa shi ka ce wai ya je da baki haka kai rabbi da shi, ai ba zai yi ba, ba zai ma dauke ka da wani muhimmanci ba. Saboda haka gyara yara, gyara Arewa, dole mu dawo wannan kawaici da girmama na gaba riƙan amana fadan gaskiya rashin lalaci da kokari yukurin yin abu da kanka to dole mu dawo kansa in ba haka ba mun shiga uku uwa da uba ba su kadai za su yi wa da tarbiya ba al'umma na anguwa da abu da mutanen waje kowa da nashi bangare da zai sa hannu a gyara dana kowa ne in kowane gida ana wa yara tarbiya ana musu seti to sai kiga abun ya zaga an musu tarbiya kowa a gidansu in suka fito suka hadu wannan tarbiyar da aka yi musu da shi za su tafi da rayuwarsu to wani gida yana yi gida goma ba sa yi shi ɗayan nan da ake masa in ya fito ai ba zai tasiri ba bai dai su yara suna da wani al'ada in dai za su fito shiga wajen abokanai su kaura mutum tara suna abu shi bai yi ba sai a riƙa masa dariya ya zama koma baya to saboda shi ma ya kasance ɗaya yake da su shi ma sai ne su bazan yana so ba
wake nan a yankin arewa Mariya Ibrahim Baba
arewa zaman ta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwambansiya
yanzu ga kashi na ƙarshe na zantawa da marigayi mai satar mutane Nasiru Kacallari
in dama gaba nake da kai kai man wani ko ka kace man ko kuma kaman haka yadda ka kama man shanu tabbas naga wanda ya kama su wallahi ko gobe ne bazan barci ba
yauwa to Kacallari wani me shawarinka ga mutane in sun zo bin hanyar in suka gamu da mutanen ku sun nazo ne su bi muku ko su yi kokari su juya inda wani lokaci ana samun har a bude musu wuta wani ma ya rasa ransa garin haka
eh gaskiya babban abin da zan ce maka domin ko me zai yi ba wai zan yi don mutum bane zan yi don Allah ne zan gaya maka don Allah game da abin da ka tambaye ni kuma tambaya na kai ka gani wannan duk abin da ka ga ya same ka tabbas daga Allah duk son ka duk son kudin ka baka isa ka kama wanda Allah bai baka ba wanda Allah bai yarda ka ya kama shi ba yanda za a kama shi sannan wani ko wadanne da irin tsarin su tabbas a duk lokacin da aka tare hanya ka riga ka shigo ciki ka nuna zaka gudu hakikanin gaskiya harbi ake yi
saboda haka gara ma mutum ya natsu ya zama ya tsaya ya fi masa alheri kenan
don to Allah ya riga ya jefa ka ciki sai ka ban ma Allah komai
don kaman wancan da ya faru ma ai mutanen mara rabuwa suke yi ba gude yake tsayawa ba akwai masu gadi akwai kaman waje uku ne in mutum ya juya ma zai iya fadawa kan wani wanda yake kula da hanya
to kaga wannan ko da ma ba wai yana kula wasu dai suna abin nasu ne ka san kowa da irin tunanin cin sali wannan dai sun zuciya ne domin ba ya tsaya bane don wanda za a kama ya tsaya ne don ma'aikacin da zai zo ya shiga sauran yan uwan shi ka gane
shikenan a ƙarshe ka fadiya Nasiru Kacallari kana jin akwai ranar da irin waɗannan abubuwa za a daina jin su komai ya koma lafiya lau kowa ya rika harkar sa ba matsala
tabbas domin akwai ranar da za in aka sami ranar da aka daina cutar da mutane aka koma ma gaskiya ko da ma bayan idon mutane aka koma ma gaskiya cewa gabanni suka riƙe gaskiya ina mai tabbatar maka duk zaluncin mutum wallahi wallahi a ƙasa zai faɗi amma duk abin da aka ce maka babu adalci wallahi wanda kake tunani shi ba komai bane sai ya zama komai saboda Allah domin kaga kaman ni misali da aka yi taman irin wannan abu din ai kaga ana ganin kaman ni ba komai bane ni ba ni da gwamnati ba ni da soja ba ni da ɗan sanda ba ni da kowa ba ni da komai komai aka ko da kace ni aka ba abin da za a yi to abin da za a iya yi ƴan uwana su kuka su gaji mata na su kuka su gaji ina abin da za a yi banda wannan babu abin da za a yi ka ko yanzu idan aka sami wani babbana aka kashe shi duk gidajen rediyo sai ka ji maganan ana Allah wadai jami'an tsaro suna nan suna kokari sai sun kama wanda ya aikata wannan abu to ga duka rayuwa ne
shikenan Nasiru idan misali ana neman ka ta wace hanya za a same ka in ana so a yi sulhu da kai
wallahi hanyar ba ta da wuya sai dai din tana yake da wuya
to ina ji
da inda za a sake man mahaifiya in je in zauna gaban ta idan wannan abu laifi na ne yasa aka kama ta ba son zuciya yasa aka kama ta kaga zan roƙe ta gafara ta yafe man na farko kenan kuma duk sasancin da za a yi wanda kowa zai ji daɗin shi kamata ya yi a ce da mahaifiyata a ciki wanda za su ji daɗin sannan ka gani ko ni za a yi man na san dai abin da muka ajiye tsakanina da mahaifiyata ko da sanadiyan rayuwa na ne in na je kashe ni za a yi na san dai tabbas tsakanina da mahaifiyata babu wata matsala to wannan idan aka ce ga mutanen da zan zauna da su tabbas ina iya aminta domin ba yau aka fara yi da ni
na su za mu sake wannan saboda su hukumomi su ji saboda a samu sulhunta domin ba wanda yake son tashin hankali a kasar nan.
Kana iya sakin shi kuma kana ji?
Ina ji.
Daga ƙarshe akwai abin zan gaya maka saboda abin da ya kamata kowa ya ji ne, ko waye ne, ko kai musulmi ne, ko kai krista ne, ko kai waye ne, ko menene addininka, to ka sani Allah dai shine abin tsoro, ka ji tsoron Allah. Kakka ga an ce ni ko barawa ne ko wancan dan ta'adda ne mai kashe mutane ne menene da menene, wani yana abinci saboda dalili, wani kuma yana gani wane yana yi ni ma bari in je bai da wata dalili. To amma abin da nake so in har abin da za a tsaya ne a fahimci gaskiya a tsaya a yi tsakani ga Allah, hakikanin gaskiya a baɗaukan ba filata ni ba kome ba ne a baɗaukan shi haka, saboda lokacin da aka kera duniyar a lokacin aka kera shi shi ma, lokacin da aka fara halittar duniya daga lokacin shi ma aka halicce shi, ba daga baya ne ya zo haka nan ba a san inda ya fito. Kuma ilimin boko shi ne wani abu ba shi ba ne wani abu, kawai dai kowa ya nema shi bi yadda Allah ya yi shi a bacci haka kawai yadda Allah ya yi shi. Shine abin da zan gaya maka.
Shikenan, na su kace lari mun gode kwarai sai mun sake samun dama ta musamman mun yi irin wannan hira nan gaban Allah da.
To alhamdulillah, na gode.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, amma ku kasance kusa makon gobe don jin wani sabon shiri na Arewa a yau. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salatai sai ba ku himmatu don ku jara kasar.
To a gaida Nasiru Adamu Alikaya, yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau wanda yake cewa salam VOA Hausa, muna Allah wadai da harin da wasu ƴan bindiga suka kai a yankin Taliberi na jamhuriyar Nijar, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 50. Hakika wannan hari ne na ta'addanci, da fatar Allah ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, waɗanda kuma suka jikata Allah ya ba su lafiya. Daga ƙarshe muke roƙon Allah ya kawo muna zaman lafiya da ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. Saƙo daga Usman Shitu Mahuta. Shi kuwa Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofi Madaki a jihar Bauchin Najeriya, cewa yayi salam VOA Hausa. Hakika yin fito na fito da ƴan ta'adda da wasu al'umman Najeriya suka fara yi yayi daidai, don kuwa ba gagararre sai bararre. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Allahumma amin. Mai wasika ta gaba kuwa ya ce salam VOA Hausa, muna tarda Allah wadai da harin da ƴan bindiga suka kai a banin Bagu da ke jihar Taliberi a jamhuriyar Nijar, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Muna roƙon Allah ya ji kansu kuma Allah ya kawo muna ɗauki na gaggawa. Mai wasika ta ƙarshe kuwa cewa yi, ya Allah muna roƙonka da ka baiwa sojojin Najeriya ƙwarin gwiwa domin su kakkaɓo muna ƴan ta'adda masu sace ɗalibai da neman kuɗin fansa da ma sauran al'umman Najeriya. Saƙo daga Kawu Mai Ruwa Bajoga.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Kamfanin har haɗa magunguna na ƙasar Amurka Moderna ya fara gwajin allurar rigakafin shi ta COVID-19 wadda za a yi sau biyu ga yara ƙanana, domin sanin ko ya kamata a faɗa allurar rigakafin ga yara 'yan ƙasa da shekaru 18. Kamfanin zai allurar rigakafin ne ga yara kusan 6,750 a Amurka da Canada tsakanin masu shekaru 6-12. Ganawa ta farko tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan Afrilu, yayin da Biden ke karɓar bakuncin taron shugabannin duniya kan yanayi a Washington a ranar mayar da hankali kan makomar duniya. An shirya taron ne don tara shugabannin duniya da tattaunawa batun sauyin yanayi, wanda Biden ya bayyana a matsayin muhimmin abu ga manufofin Amurka kan ƙasashen waje da tsaron ƙasa.
Tuma sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu baki daya. Sai kuma an jima kada da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya da gabatarwa, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti, kuma injiniyan mu na wannan la'asariyar Baba Yakub Makiri da shirya da gabatar daga nan Washington DC yake sallama da ku. An huta lafiya, amma da ka shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.